sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalal FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM dake birnin Yamai za a iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau asabar 26 ga watan October shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria Niger Cameroon da Chad To a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da Nnamdi Kanu wanda ke jagoran kungiyar IPOB game da neman kafa jamhuriyar Biafra a Nigeria sannan kuma a Nigeria jihohi 33 ba za su iya rike kansu ba sai da tallafin gwamnatin tarayya a cewar wata kungiya da ke bin diddigin yadda ake kashe kudaden gwamnati bayan haka kuma za ku ji inda rufe iyakokin Nigeria ke haifar da matsaloli da dama ga yan kasuwa daga kasashen makwabta musamman a yankin Ghana sannan Ibrahim Garba sai gabatar da shirin jawabai daga dattawa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran A yau asabar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa dakaran kasar sa za su kakkabe ƴan ta'addan da ke iyakar Turkiya arewacin Syria inda har mayakan kurdawan kungiyar YPG basu har yanzu mayakan kurdawan YPG basu bar wurin ba daga nan zuwa wa'adin da suka cimma a yarjejeniyar da Rasha da Turkiya suka sanya wa hannu a farkon wannan makon an sanya wa'adin na ranar Talata ne a yarjejeniyar da Erdogan da shugaban Rasha Vladimir Putin suka cimma a Sochi. Rasha ta ce jami'an tsaron ta da kuma dogarawan tsaron iyakar Syria za su taimaka wajen kawar da kurdawan daga nisan kilomita 30 na iyakar kasar. Turkiya na yi wa ƴan kungiyar kurdawan kallon ƴan kungiyar ta'adda ta kuma sha sukar goyen bayan da Amurka take ba mayakan a yakin da suka yi na murƙushe ƴan ISIS. Erdogan ya kuma yi kira ga jami'an tsaron na kasashe akan su goyi bayan shirin Turkiya da samar da tudun na tsira ga ƴan gudun hijirar Syria sama da miliyan 3,500 da yanzu haka suke a Turkiya. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta kaddamar da wani bincike akan Umul Aba'isin binciken da Robert Mueller ya yi na yiwuwar katsalandan Rasha a zaben shugaban kasa na Amurka da aka yi a shekarar 2016 a cewar wasu da ke da masaniya akan batun. Wannan sabon binciken ya samo asali ne bayan wani nazari da ma'aikatar ta yi daga ciki akan dalilan binciken Robert Mueller akan rawar da Rasha ta taka a zaben wanda ya kammala binciken a watan Maris din da ya gabata. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Port-au-Prince ya fitar da wata sanarwa game da rikicin siyasa da na tattalin arziki da suka dabaibaye kasar Haiti. Sanarwar ta yi kira ga masu ruwa da tsaki akan su fara tattaunawa akan hanyoyin da za a warware matsalolin da suka durkusar da harkoki a kasar. Sanarwar wadda aka rubuta da Turanci da kuma Faransanci da harshen Creole, jakadiya Michelle Sisson bata sanya mata hannu ba. An rubuta sanarwar ne zuwa ga shugabannin kasar wato shugaba Jovenel Moise da ƴan adawa don ƙarfafa gwiwar su akan su yi aiki tare wajen cimma maslaha cikin lumana kuma ta hanyar demokradiyya kuma akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa a cikin sanarwar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su saurari koke-koken al'ummarsu a yayin da zanga-zanga a biranen duniya ke ƙaruwa. Ya ce a bayyane yake ana samun ƙaruwar giɓin yarda tsakanin jama'a da gwamnatoci da kuma ƙaruwar barazana ga yarjejeniyar da ke tsakanin al'umma da gwamnati, in ji Guterres jiya jama'a a lokacin da yake magana da 'yan jarida.
To Hafsatu Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hukumomin Najeriya ke neman jagoran kungiyar IPOB ruwa a Jallo sai gashi ya bayyana a nan Amurka har ya kawo mana da ziyara a muryar Amurka. Peter Clotty wakilin muryar Amurka ya tattauna da shi akan batutuwa da yawa. Ga Maryam Dauda da kadan daga cikin fasaran hirar da suka yi.
Jagoran kungiyar IPOB a Najeriya Mr. Nnamdi Kanu wanda ke neman kafa jamhuriyar Biafra dan gwagwarmaya kuma wanda aka sako a ƴan kwanakin baya daga gidan yari bayan da hukumomin Najeriya suka zarge shi da laifin cin amanar ƙasa da neman tada zaune tsaye ya bayyana wa muryar Amurka cewa ba so suke su balle daga ƙasar ba amma dai suna so ne su koma kamar yadda suke kafin zuwan turawan mulkin mallaka.
We are not actually succeeding, we are going back to the way we were before the British came.
A wata hira ta musamman da yayi da wakilin muryar Amurka Peter Clotty wanda ya tambaye shi ko yana gani hukumomin Najeriya za su amince da yunkurin ballewar wani yanki a ƙasar. Nnamdi Kanu ya ce abu ne mai yiwuwa. A cewar sa duk wata ƙasa da ake mulkin kama karya kamar Najeriya za ta iya kin amincewa da wannan matakin. Amma kuma abinda suka manta shine su suka fara kawo rarrabuwa a kasar su kuma ne suka soma kawo nuna bambanci da san kai kuma suke tafiyar da harkokin kasar kamar wata harkar iyali. Nnamdi Kanu wanda ya ziyarci muryar Amurka ya kara da cewa
we are not going to fold our hands and watch this continue to happen.
Ba za su nada hannuwansu ba su zuba ido suna ganin abin da ke faruwa. Ya kuma ce ba za su ƙara barin tarihi ya sake maimaita kansa ba. Kamar abin da ya faru a shekarar 1966 a lokacin da aka kashe dubban ƴan kabilar Ibo a arewacin Najeriya. Sai dai kuma za a iya tuna cewa kisan da wani rukunin soja ƴan asalin kabilar Ibo suka yi wa manyan shugabannin arewacin Najeriya da suka hada da Prime Minister Najeriya Sir Abubakar Tafawa Balewa da Sardaunan Sokoto Sir Ahmadu Bello shine babban dalilin da ya haddasa wannan yakin da Najeriya ta afka a cikin sa a wancan lokacin.
Madalla a gaida Peter Clotty. A daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ke kusan kammala aiki akan kasafin kudin shekara mai zuwa, wata kungiya da ke bin diddigin yadda ake kashe kudaden gwamnati ta fito da rahoto da ke cewa jihohi 33 ba za su iya rike kansu ba sai da taimakon gwamnatin tarayya. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hado mana rahoton.
Kungiyar Budget ta fito da wannan rahoton a wannan wata na Oktoba, inda ta ce jihohin Lagos da Rivers da jihar Akwa Ibom ne kadai za su iya rike kawunansu idan jihohi ba su samu kaso daga wurin gwamnatin tarayya ba. To sai dai wannan rahoto ya ja kace na ce daga wurin manazarta a fannin tattalin arzikin kasa. Da farko ga ra'ayin Shu'aibu Idris Miƙati.
Yana da alamun gaskiya kuma yana da kanshin gaskiya. Akwai abubuwa guda biyu ko uku da ya kamata mu lura da shi. Na farko dai tukun yanayin karɓan haraji a Najeriya. Akwai matsala, wato ƙasar Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da mutum ko yana son ya biya harajin, hanyar da zai biya harajin ma yana da wahala. Wannan yakan sa jama'a da yawa wanda suke da tunanin su biya harajin ba za su je su biya harajin ba. Na biyu, yawancin 'yan Najeriya suna ganin cewa in ma sun biya harajin ma'aikatan gwamnati ko 'yan siyasa ke sacewa, wannan yana ƙara zama ya sa mutane su zama ba su da lakka ya karya mana kadarin aje a biya harajin. Na uku, ina ganin gwamnatocin ƙasar Najeriya suna da matsaloli da yawa saboda yawancin ababen da ake amfani da kuɗin in an tara ba abin da ya kamata a yi amfani da shi ba ne. In kika dubi wa'innan abubuwan suna cikin kusan dalilan da ya sa jihohi da yawa ba sa iya tafiyar da mulki ba tare da sun samu tallafi daga gwamnatin tarayya ba. Wasu jihohin nan ko kuɗin albashin ma'aikatansu ma ba za su iya biya ba in an bar su.
Amma ga wani wanda ya taɓa riƙe muƙamin kansila a ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa, Muhammad Adamu ya tsokaci yana mai cewa
gaskiya babu mamaki akan haka. Domin me? Domin idan kika duba hanyoyin kudaden shiga na wannan jihohin Najeriya gaba daya ma wallahi zaki ga cewa ba wani abu ne da ta kraya kriya ba ke wasu ma ba su da hanyoyin samu kuma sannan idan an samu ma ba a tattalin shi ba a inganta shi ba a yin shi domin jama'a ma gabaki daya dan an samu wannan kudin kuma daga gwamnatin tarayya kai yake samu wannan kudin saboda me saboda kin ga duk wannan kasa wato jihohin da muke da su a Najeriya gaba daya ai jihohin da suke hakan mai su ne suke tinkaho da irin wannan abu amma mu nan misali ki dauka arewa ma gabaki daya ina ne ake wani kasuwancin kirki ina ne ake samun wasu ma'adanai da ake saidawa ina ke abinda muka rasa yana da yawa
shi ma shugaban kungiyar muryar talaka ta arewa maso gabas Sale Bakuru sabon fege da maturu ya ce a jihar Yobe al'amarin ba haka yake ba
na farko dai muna sanar mata da cewa mu a jihar mu ta Yobe ba mu cikin jihohi guda 33 sakamakon cewa ko a zamanin tsohuwar gwamnatin mu da ta shude gwamnatin Alhaji Ibrahim Gaidan gwamnatin jihar Yobe ta yi hanya wanda mallaki ne na federal government hanyar nan mai kilometer 70 da wani abu wanda ta tashi daga garin Damaturu zuwa iyakan mu da Borno ta kan hanyar biyu ato wannan kaga ba mu cikin wannan rufoto da ita wannan kungiya ta yi sannan kuma abun kunya ne idan har a Najeriya za a ce kawai jihohi guda uku ne za su iya yin aiki na wani mallakin federal government a ce kawai da jihar Lagos da jihar Rivers da Akwa Ibom su uku ne a Najeriya za su yi kaga sauran jihohin gaskiyar magana abun kunya ne saboda haka to gwamnonin me suke yi ya kamata gwamnoni su fito su kare kansu dangane da wannan rahoton in kuma ba haka ba wallahi za a ce sun gaza
shi ma sarkin Yarbawa na Malam Fatori Abadan a jihar Borno Abdullahi Lasisi ya mayar da martani
a gaskiya wannan rahoton ban yadda da shi ba hajiya in ba dan wannan bala'i da ya shafe mu sama da shekara 10 ba a Malam Fatori mun fi karfin talauci saboda haka za mu na da kifi za mu sayi kifi mu juya za mu noma shinkafa za mu noma tattase za mu noma albasa ba ruwan mu kuma da taki abun mamaki hajiya wallahi a garin mu ba ruwan mu da taki yawancin noman wake noman shinkafa masara kwano ɗayan ka shuka sai ka dauki buhu 20 so kin gan ba da wannan talaucin da Allah ya jarabe mu da shi ba za mu iya rike kanmu ba tare da babu ma san me gwamnati ba ko wani gwamnatin tarayya domin muna da ta aikin kasuwancin da muka dogara da shi
rahoton kungiyar budget na mai bada shawara ga jihohi da su ƙara ƙaimi wajen samu hanyoyin kudaden shiga domin su tallafa wa kansu Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga shirma na gaba
Babu ko tantama kirarin da ake yi wa Najeriya na uwa mai shayar da mama a Afirka ya tabbata gani yadda wannan rufe bakin iyakokin kasar ya addabi kasashen Afirka nesa da kusa tun ba ma gane ba la'akari da damuwa da hakan din ya jawo yasa na kewaya danjin ko menene ke faruwa ga dai abinda masu fatauci tsakanin Ghana da Najeriya ke faɗi
wajen da aka yi muna zuwa sayan kaya muna roƙon gwamnatin Najeriya ya muna hankuri ya bude muna dan kaya na can yana batawa ya hankuri ya bude gwada domin gashi nan ma yan waye mu da suka ce dai wa sun zo an rufe an yi zagaye da su aka rufe su aka kwace musu kudi dan shi muna roƙon gwamnatin Najeriya ya hankuri don Allah don Annabi ya bude muna gwada mu samu mu je mu kwaso kayan mu dan kayan mu na zugaurin
Shamsu Din Mustafa kasha game da kullu wannan boda ba za mu ce bai taba mu ba tabbata ya taba mu duba da yanda muke kasuwanci a nan kasar Ghana kociyar Najeriya muna so kaya ne daga Najeriya mu zo nan Ghana mu siya kuma duba da yanda aka kulla boda nan dole mu mata shafe mu saboda hanya kun muka zo ana cewa ba za mu wuce ba dole sai mu ba da cin hanci mai yawa tukunna mu wuce a da kuma da ba ma yin haka shine kawai da mun ba nan ba dai ba mu da wata damuwa gaskiya akan wannan kirana da gwamnatin Najeriya shine ka duba dai halin da jama'a ke ciki ka tausaya musu wasu in an da da musu da ya kaci an kunta ta musu duk da dai ya gyara an ce sai an bata wasu ake gyara wasu jorincin za ka duba talaka Najeriya dai akwai damuwa da cikin lamarin Allah zai kawo mana sauki gaba ɗayan
mu 'yan Najeriya ne malauna Ghana kullu na muke sai da mu muna sai da hanya ne shawaran da muke barawa ga ofisa gwamnatin Najeriya muna neman alfar ba karama ne ba da barawa wasu saboda ƴan uwan mu wanda suke kuka na kaya ƴan waje da kuma ayyukan na cikin gida musamman ma ummar ka ba su cikin gidan ma wanda yake misali yunwa ta dan adabu wasu daga ciki amma ta muna roƙon gwamnati ta yi hakuri da abin da ya sauka a bude bodan nan saboda haka kuma sauran kayayen nan ma'ana na Afirka kamar irin su Ghana su Togo su Mali da sauran kayayen haka da sauran su barki da faso su kansu sun yi ga cikin wani hali a yadda ne ake ciki to amma muna roƙon gwamnatin Najeriya mu tunda Allah ya abinci mu muna fita ne Ghana muna sana'a mu ƴan Najeriya suka ku a yanzu haka mu mutanen Kano ne yau Kanawa ne mu amma muna zaure ne a nan Ghana muna sana'a to amma ayi hakuri a bude wannan bodan
dan Allah abinda muke so ayi hakuri a taimaka mana a bude bodan nan wallahi rashin bude bodan nan mun shiga wani hali saboda mu harkar da muke mu sai da ne mu tura kawo mana kaya ana kawo mana kaya daga can Najeriya zuwa Ghana to an rufe boda sai dai a shigo da su sadari mafi akasari kayan namu kadan ne suke zuwa duk sauran kayan adaji ake barin su dan Allah ya hakuri a daure a taimaka a rufa mana su a bude boda
lallai kam akwai bukatar daukan matakan gaggawa don daidaita wannan lamari tun bai kazanci ba Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to jama'a ku yi mana gafara rahoton Ridwan Abbas kenan daga Ghana akan harkokin kasuwanci bayan rufe iyakar Nigeria yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba ga gogon naku Yali Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Shugaban Buhari ya je birnin Sochi na Russia don taron tattalin arzikin Afirka daidai lokacin da Russia ke fada da hulɗa da Afirka
There are nearly 50,000 Indians who live in Nigeria and probably
a Kadin India Nigeria Abir Takur ya ce akwai kimanin India 50,000 a Nigeria dake hulɗar arziki kuma kasar ce mafi girma abokiyar hulɗar India a Afirka Takur na magana ne a baji kolin zayyana da al'adun matan India a Abuja Lady Yasmin ɗar kungiyar ce
Matan India na sa addinin Hindu inda sun aure sun fi sa sari ko da a ce ba su sa shi sun sun zauna a gida
Rahoto kan trilliyoyin naira da gwamnatocin Najeriya daga Jonathan zuwa Buhari suka kashe kan wutar lantarki amma har yanzu ana duhu ya sa mawaki Haruna Ningi sharhi.
Ofishin gwamnati suke kasan nan ba inda wa generator ko bila ba za ta yi wata ɗaya cir ba ɗauke wuta ba. Na yi kwana 47 a Madina da Makka ban taɓa ganin an ɗauke wuta na sakon bakwai.
Hukumar zaben Najeriya za ta haɗa zaben gwamnan kogi da sake zaɓe a mazaɓar Dino mai layi a 16 ga watan gobe. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabin su ne Dr. Khalid Abubakar Aliyu na Jama'atu Nasirul Islam da kuma Professor Dauda Ishaya Ikara daga Kaduna. Ga Professor Dauda Ikara.
Suna na Professor Dauda Ishaya ni professor ne da fannin aikin gona da kuma noma ya karanci noma inda na yi digiri guda uku a jami'ar Ahmadu Bello da ke kwamo Rizaya a ɓangaren aikin noma kuma ni haifaffen jihar Kaduna ne karamar hukumar Ikara a arewacin Najeriya a yanzu ina koyarwa ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke kwamo Rizaya a ɓangaren aikin noma da kiwo kuma abin da nake so in faɗa sannan ga musamman jama'ar mu na arewacin Najeriya kan mahimmancin zaman lafiya shi ne idan akwai zaman lafiya a arewacin Najeriya nan za mu ga cewa mu kan mu jin daɗin mu da walwala zai ci gaba ko kuma zai dawwama musamman a harkokin mu na yau da kullum yanzu alal misali yanzu wuraren da ake rashin zaman lafiyar nan kamar jihohin Yobe da jihohin Borno da jihohin Adamawa na da shekara ta 2015 zuwa 2017 shekara biyu kenan na zauna a garin Gashuwa na ɗan yi aiki a sabuwar jami'ar su ɗan yi tudadi kuma a lokacin na lura cewa akwai matsaloli da yawa saboda rashin zaman lafiya a can musamman saboda rikicin mulkin haram na lura shi kanki barci ma na gaya maka sau da yawa za ka ga jama'a na barci ne ido ɗaya rufe ido ɗaya a buɗe saboda ne saboda rashin zaman lafiya kowa yana karkar lokacin da za a kwanta ko mutum ya kwanta ma saboda zulumi za ka ga barcin da zai yi shi sosai ba, domin ana tsoro a koyaushe za a iya farma jama'a a wannan yanki ko cikin dare ko rana. Bayan haka kuma idan muka lura za mu ga idan akwai zaman lafiya, ‘yan kasuwa za su iya yi kasuwancinsu hankalinsu kwance. Yanzu ana misali, yawancin kasuwanni da suke a garuruwan da ake tashin hankali a sama irin su yankin birnin Gwari, irin su garuruwanmu da ke cikin jihar Zamfara da can jihar Yobe da jihar Borno, za ka ga cewa yawancin jama'a ‘yan kasuwa ba su san zuwa irin waɗannan kasuwanni. Ba wani abu ba saboda dalilin rashin zaman lafiya, domin suna tunanin in sun yi a koyaushe a kan hanya ko a cikin kasuwa za a iya farma kasuwar a biro a karkashe jama'a a kwace kayayyaki. Saboda haka zai ka ga ‘yan kasuwa ma suna gudun irin waɗannan kasuwanni, sun fi so su je kasuwanni na garuruwan musamman a kudancin Najeriya inda waɗannan rikice-rikice ba su tashi, inda za su je hankalin su kwance su sayo kayan su dawo su zo su saida a nan yankunanmu. Za a ga mutane koyaushe idan za su yi tafiya ana ɗarɗar walani ta mantawa ba ta fi da suka yi ce na bar garin Zaria a cikin mota ta kama hanya ta tafi Abuja. Idan a kan hanya sai na lura cewa ba motoci a hanyar kamar yadda na saba gani a da. Har na tambayar kai na rake ta wannan hanyar Abuja ke kuwa, domin ni na ga motocin da suke kan hanyar ba yawa. Ni kaɗai ina kai ka gudu kai tsoro ya kama ni da na kai daidai wani wuri. Na ce ana ta tafiya a hanya ta ba da ganin jama'a a sauran motoci suna wucewa tsoro ya kama ni. Misali duk wannan sakamakon rashin zaman lafiya ne, in akwai zaman lafiya za a ga cewa mutane suna tafiye-tafiyensu ba tare da wani gini ba ko kaɗan inda mutum zai tafi sai kashi a kowane lokaci ko cikin dare ko cikin rana ko yini ko dare mutum ya fara hanyar sa ta cikin da za shi a hankali ta kwance ko kaɗan a daren ta umarta wani tafi da nake a can jihar Yobe a garin Gashuwa a ta rana da ke cewa wani aboki ba kai ya kamata mu tashi da yamma wata ran mu tafi babban birnin Dabasiru da je yawo domin ga abubuwa da ke cikin babban birni da ci gaban babban birni a jiha. Sai ya ce ka san a nan fasafar da shugaban lafiya yawanci idan yamma ta yi bai kamata mutum ya fito ya ce zai yi tafiya ba. To ka ga dukkan mutumin aikin zaman lafiya ne ya kawo shi. Kuma abin da nake so in daɗa faɗakar da jama'a shi ne ka lura fa kanshi addini adini ya yi ibada bisa da addinanmu na Kiristanci da addinanmu na Musulunci da kuma addini ko na gargajiya ma ga waɗanda ba su addinin Kiristanci da Musulunci. Kaga sai da zaman lafiya ake iya yin ibadar kanta da addinin kansa. Yanzu ana misali idan ka lura yankunan da ake rikici za ka ga cewa jama'a ma ba su tunani zuwa yin ibada isiya ko kuma a masallaci, saboda sau da yawa ana tsoro cewa idan an tafi yin ibada sai masu tada hankalin za su farma jama'a ko da zuma cikin ibada su kashe jama'a. To shi ya sa ita kanta ibadar ma jama'a da yawa za su yi fahimta suna tsoro sai ka ga cewa yin addinin kanka ya zama da wahala a yankunan nan kwarai kan.
Shi ma Shek Dr. Khalid Aliyu ya ce,
to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana agaji ya taimake mu. Sako na faffada shine akan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai daga can gaske. Kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya. Ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya. Ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya. A ofishinka sai da zaman lafiya. A gonarka sai da zaman lafiya. A maƙotakanka sai da zaman lafiya. A zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya. Da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matuƙar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya, ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya, harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya, harkar tsaro ma su kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya, uba na buƙatar zaman lafiya, uwa na buƙatar zaman lafiya, ɗan makaranta, ƴaƴa, dangi da duk ma'aikata, kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya. Da haka a zauna lafiya shi ne al'amari wanda yake mai abu mai matuƙar muhimmanci. Kuma lalle-lalle ina sake jaddadawa, musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta. Shi yasa sallar sama shi ne assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hannun gu, cewa kun amintu da barin cutarwa ta can ma kun amintu, kai ma kuma ka amintu da barin cutarwar kowa. Da haka muke kira da babban murya cewa lallai-lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya. Bugu da ƙari, gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya, domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu. To dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya. Wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci. Dole mu yi haƙuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Don haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci. Kuma lallai-lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi, iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar ‘ya’yansu ka’in da na’in a gaba. Kuma lallai wani yana makaranta, in ya dawo to ya tafi sana’a, kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je, ina ne bai je ba, da wa yake harka, waye abokinsa, ya sa ido. To da haka ne za mu tada ‘yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya, waɗanda za su iya zuwa su riƙe matsayin magabata, al'amura su ci gaba a ƙasarmu ta Najeriya. Ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin ɓangaren rayuwa, sai mun ba wa zaman lafiya dama. Su ba ga shugabanni muna kiransu su ji tsoron Allah, su zamanto masu tausayi, su zamanto masu haƙuri, masu ɗaukantar da kai. Kuma fatansu ya zamanto shi ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba. Ma'aikata su ma akwai buƙata. Duk wani ma'aikaci ya riƙe aiki tsakaninsa da Allah, ya riƙe amana, kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah. Manomi ya yi ƙoƙari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah. Likita ya tsaya kuna wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah. Jami'an tsaro su ji tsoron Allah. A kau da kai ga barin cin hanci da wato rashawa. Mai awo a kasuwa, mai auna yadi, kai direba ma, kai masu saida ma, mai kowa ya yi ƙoƙari ya yi adalci ya gaskiya. To al'amura sai mu ci gaba, muna matuƙar godiya gare ku. Allah ya dawo mana da lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sannan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kuma dalla a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin namu da amma wannan karin
Hadiza, a takaice a yau Asabar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa dakarun kasarsa za su kakkaɓe 'yan ta'addan da ke iyakar Turkiya a arewacin Siriya idan har mayakan kurdawan kungiyar YPG ba su bar wurin ba. Daga nan zuwa wa'adin da suka cimma a yarjejeniyar da Rasha da Turkiya suka sanyawa hannu a farkon makon nan. An sanya wa'adin na ranar Talata ne a yarjejeniyar da Erdogan da shugaban Rasha Vladimir suka cimma a Sochi. Rasha ta ce jami'an tsaronta da kuma dogarawan tsaron iyakar Siriya za su taimaka wajen kawar da kurdawan daga nisan kilomita 30 na iyakar kasar.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe insha Allah za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haili da ya haɗa shirin, sai kuma injiniyan namu na yau Kate Holmes Ni Hadiza Tari ke cewa ku ta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.